demokradia a yau. Cikin shirin wane ne amfani da yara a zanga-zangar rashin biyan albashin malaman firamare a jihar Taraba? Abin da za mu duba kenan cikin shirin a yau. Jama'a masarau assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Ba shakka Najeriya ba Afirka ta Kudu bace karkashin mulkin wariya wacce 1976 yan sanda suka bude wuta kan dalibai da suke zanga-zanga a birnin Soweto. Saka halaka biyu suka jikkata wasu da dama. Tilar za ta tausaya malamai da suka yi shekara ko kusan haka a jihar Taraba ba a biya su albashi ba. Duk da haka masu shari'i suna ganin an yi ganganci ko rashin tunani na saka yara ƙanana kan tituna suna zanga-zanga a madadin malamansu domin komai na iya faruwa. Gashin fitar da Ibrahim Abdulaziz ya aiko mana.
Na baya bayan nan mako shine zanga-zangar da yaran makarantun firamare suka gudanar a Jalan Gofa da jihar. To ko me yasa wayannan malaman ke amfani da dalibai a yanzu ga ta bakin wasu malaman da masu jagoranci jerin kwanon
wannan zanga-zanga ne wata takwas ba biya mu albashi ba kuma babu labarin ranar da za a biya mu wannan albashi kuma muna aiki ba mu san dalilin ne sa aka hana mu biyan ba mu ga alaman biyan ba ne an ce ana bincike akan bococin mu har yanzu ba mu ga alaman cewa za a biya mu ba
kin muna wannan zanga-zangan don gwamnati sun ki su biya mu kudin mu haba mala mu muna da iyali muna da ƴaƴa haba yanzu watannin nawa akwai masu wata 12 14 kamar ni mai magana ina wata 9 yau ba biya ni ba me zan ba ƴaƴana
mun ga mun tabi da soki tun yaushe muna tabi
wannan bature ya mako har zuwa gwamnatin jihar Taraba inda ko ta bada umarnin dakatar da wasu shugabannin makarantun firamare da ke fadar jihar Sutara bisa abin da ta kira wasa da rayukan kananan yara Honorable Samuel Audu Galadima na mako cikin kwamishinan hukumar bada ilimin bai daya a jihar ya ko bayyana dalilan su na daukan wannan mataki
ba da sauki zuwa suka da musu cikin ciki haka nan to ba kin tsayar kana suka dukkan hanya ka a bayan yara kana salari ne abin da an iya mun kashe mata so wudin ta dinga su fada su yi da musu su nasu an tija su kare amma suka sa yara gaba yara wa pike mu sai this after this child delinquent child abuse ne
hadakar kungiyar malaman Najeriya Integration jihar Taraba ta yi fagun da bakin ta koyo ko mai iyaye yake cewa game da wannan zanga-zangar lumanan da yaran suka yi
sunana Abubakar Bashir
to malam Abubakar Bashir ya kaga zanga-zanga da yayanku suka yi
eh zanga-zanga an yi shi amma gaskiya bai kyauta ba tunda da yara kanana aka sa kan titi ka suna ihu to kaga haka bai kyautu ba amma malamai suna da gaskiya ta gefen gwamnati ba duba musu hakkinsu ba ya kyautu a biya su hakkinsu
ta ba mu ji dadi abun da sa ka sa karana ga yara kanana kan hanya gaskiya mun kuma bamu ji dadi ba
kan haka na tambayi barista Modibo Bakari masanin shari'a shin akwai abin da tsarin mulkin Najeriya ya faɗa ne kan haƙƙin yara
eh to tsarin mulkin Najeriya kamar sashi na daga 33 har zuwa da 4, 5, 6 duk wani yancin dan adam wanda aka bayar a babi na 4 na tsarin mulkin Najeriya na 1999 constitution chapter 4 ya an ba shi ya ba mutanen manya kawai ba ya hada har da yara
saboda ka yara suna da yanki ko malaman su suna da yanki su sa yara su fita kan tituna suna zanga zanga saboda gwamnati bata biya malaman albashin su ba
a to ai ka san shi zanga zanga da kansa an sa shi ne a cikin wani kwadayi ne na wato collective agreement na tsakanin wato contract ne tsakanin malaman makaranta da kuma gwamnatin da suka dauke su aiki eh to shi ne da kafari primary ya bani mamaki domin gargacin Child Rights Act na dokar Najeriya wanda take 2004 na Laws of the Federation of Nigeria wato dokar da ta ba yara yanci na kare wasu haƙoƙin yara wanda bai shafi manyan mutane ba yaran da kamar yadda aka ba da tarifin su daga haihuwa zuwa shekara 18 ko kasa da shekara 18 to suna karkashin wannan dokar ne wannan dokar ta samu asalinta daga Children and Young Person Act law tun zamanin tura tun wato mulkin mallaka aka yi ta sabunta ta har zuwa yanzu da muka samu namu dokar to akwai waɗansu haƙoƙi da yara suke da shi a wannan dokar haƙoƙin sun taru kamar haka na ɗaya suna da yanki ba za a sa su aikin ƙarfi wato hard labor kuma ba za a sa su aikin da ke hatsari ko alaman hatsari, wato risk ko kuma vulnerability wanda ake kira a turance, ko kuma aikin da ke da alamun fasikanci a ciki inda ake batsa da kuma wasu abubuwa da suka shafi rashin muruwa.
To
a irin wannan ba za su shiga ba.
To saboda haka zanga-zanga na iya shiga karkashin ayyuka da suke da hadari.
Zanga-zanga idan ka dauke shi ta wani fanni, wato ana kiransa peaceful demonstration, yadda aka saba fada, wanda a gargashin tsarin mulkin Najeriya na sashi na 40, wato right to peaceful assembly and association, kuma mutane suna yin sa a cikin zanga-zangar lumana. To amma komai na iya taso a wannan, na ɗaya kenan, ga babban mutum zanga-zanga ba aikin hatsari bane, amma ga yaro da yake bai san bai kai shekarun tamizi ba, ba zai iya san menene abun hatsari a wajensa ba, ba zai iya mallaki hankalinsa ya gane menene ya kamata a yi a kowane lokaci ba. Irin wannan bai kamata yaro yana ciki ma kwata-kwata ba.
Don
haka idan aka sace haka, an tauye masa haƙi a ƙarƙashin waɗannan dokokin da muke magana.
To saboda haka waɗanda suka sa su, kuma ana zargin cewa watakila malaman su ne suka sa su, saboda matsawa gwamnati lamba wannan malaman sun keta ƴancin waɗannan yara?
Sun keta ƴancin domin yaran nan duka biyu iyayensu ba su da izini, ko da sanin su, ko da izinin su, a ɗauki yara a kai su faje irin wannan na gugurmaya, domin gugurmaya ce ko da salumana ce, bai kamata a kai su wurin
barista Modibo. Sakamakon bayanai da kai na karya dokoki da ake yi da abin nan, ita gwamnatin jihar Taraba ta dauki mataki na dakatar da bisa abin da na fahimta, kamar tara daga cikin shugabannin makarantu da ake zargi su suka jagoranci yaran nan suka fita suka yi wannan zanga-zanga. Shin a ganin ka wannan mataki da gwamnati ta dauka ya dace da laifi da su ake zargin malaman suka yi?
To ma ummul habaisi na abu, malaman sun yi kuskure, kuma wato abun da ake kira desperation, idan ka sa ma'aikaci ka tifasa shi ya kai wani manzali na rayuwa, wanda shi ma kila ma a samu yaran su ma suna cikin zanga-zanga, yaran su na cikin su ma na cikin wannan abu. To gwamnati kuskuren da muke samu a ƙasar nan, ba a damu da tsarin mulkin Najeriya ba, ba a damu da dokokin da suka asasa tsakanin su na wato labor law da dokar kwadugo wanda take hada ma'aikata da gwamnati ba. In aka tashi a sauya haƙƙin su, kuma in ka dubi Labor Act na 2004 na Najeriya, wato dokar da ta shafi batun kwadugo a ƙasar nan gaba kida, biyan albashi na ɗaya daga cikin manya-manyan sharuɗa na wannan dokar da sun fida, kuma kowane irin aiki da ake yi akwai sharuɗa na biya, akwai kuma sharuɗa na aiki. Malaman nan an daina biyan su albashinsu, sun kai wani matsayi ga dalilin ba domin sashi na 18 na tsarin mulkin Najeriya 1999, batun provision na wanda ake cewa na wadatar da ilimi kyauta a kowane ɓangare, ilimi ba zai samu ba sai in an samu malamai, kayayyakin aiki kawai da kuma makarantu, gine-gine da sauransu ba su ne ba da ilimin kawai ba. Rashin sanin makamar ko kuma su kansu malamai din sun shiga wani tsaka mai wuya. Don haka ba daidai ba ne su ɗauki yara su sa cikin wannan halin, amma kuma gwamnati na da haƙƙi su tabbatar sun kare mutunci malamai din nan, su kuma malamai su dawo su kare mutunci ƴaƴan mutane da suke karatunsu, hatta da ƴaƴansu malamai din ma suna cikin wannan abu. Don haka har yanzu maganan nan tana kan gwamnati. Gwamnati ba su da ƴanci ko kaɗan su ci ɗauki wani hukunci akan malamai din nan, ba su da ƴanci kwata-kwata. Idan gwamnati suka ce za su ɗauki ƴanci za su yi wani mataki, sai dai a yi reciprocity, su ma su nuna me suka yi wa malamai din, me suka aiwatar tukunna.
To
gwamnati ba su da dama ta yi wannan.
Political independence is totally inadequate if it is not accompanied by stability and the economic security.
ƴancin gudanar da harkokin siyasa san ba zai wadatar ba face an samu ruwa bayan kwanciyar hankali da tattalin arziki abun dogaro, kuma hakan nan ba za a iya cimma muradun ba idan babu ƴancin ra'ayin kai na gaskiya da sakin mara, da mutum zai iya ambata ra'ayinsa da samun abubuwan da mutum ke muradi ko sha'awa.
Masu haro da aka Allah, kamu ƙarshen shirin demokuraɗiyya a yau da wannan mako, sai kuma makon gaba da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamar na madadin Ibrahim Abdulaziz da barista Modibo Bakari da kuma Cibahiro Dodone da daidai da sautin shirin, a nan ni sahabu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku. mu zama lafiya.